أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من أكيد سري من هدوى أولا مريتي نجوم 26 وطر رمضان شكرة 1440 لسافي هجر من ذن الله صلى الله عليه وسلم. ولكما شيني 31 وتنبير وشكرة 2019 لسافي ميلادية. من جوة لنا آيوي لما لنكرن تامنا كمدنا أنبتا كما جيا سوى ونن قبع سيدة كدا ألاكا دا wani sabon faifai na bayani akan abin da ya shafi matsalolin gado. So kafin mu je kan wannan din, wanda kuma ina tsammanin da a tsarin da muka yi gobe ne za mu tsaya da wannan karatu, ba dan mun gaji ba, muna tsakiyar sha'awarsa, muna so a ci gaba. To amma saboda wani dalilin a yau za mu rufe insha Allah ta'ala. Muna fata mai hakuri kuma Allah maɗauki ba mu ladan abin da ya gudana. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗi da abin da muka ji na ni da ku baki ɗaya. Da haka abin da gani maimakon mu shiga wannan faifai da za mu shiga mai muhimmanci ne na abin da ya shafi ilimin gado. Kuma Malam Sa'adi ya yi abin da bai saba ba a wannan ɓangaren, ya yi masa wani rubutu na tafsiri tare da bayanin matsalolin gado, bayani mai kyau da ɗalibin ilimi zai fahimta. Don haka na ga ya kamata mu bar shi sai baɗi sai mu tashi a kansa. Ana cewa shekara ai kamar kwana ce, kamar da za mu sallamar yau haka za a ga insha Allah nan da nan in Allah ya sa muna da rai da lafiya sai a dawo kuma a ci gaba. Don haka za mu amsa tambayoyi la'alla tun da suna ga da ɗan dama ko za su ɗau lokacin da za mu yi mai 'yan sauran jawabanmu na rufewa kamar da aka saba insha Allahu ta'ala. Wannan tambayar farko yana cewa mace ce ta sha nono tare da mahaifiyata in ji shi, shin wannan matar ta zama muharrama ce a gare ni ajnabi? Haka ya rubuta, yace malam ne matsayin wahoto wannan abin da ya shafi wannan ke a gaskiya ne, kamar yadda ka tambaya haka ne, duk matar da suka yi musharaka da ita da wani ko da ita da wata wajen shan nono ɗaya, to sun zama ‘yan uwa. Tsari kuwa Allah Maɗaukaki ya gaya mana, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وأن خالاتكم دين سواء عن طريق النسب أو عن طريق الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الدليل سواء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أبين ديك زما حرام تهنير نسبة yana zama haramun ta hanyar raba'a, ta hanyar shayarwa. Zaka idan aka ce wannan ta shayar da kai, to ta zama uwa a gare ka. In aka ce wannan sun sha nono ɗaya da mahaifiyarka, to ta zama inna a gare ka. Kamar da ake cewa ‘yar uwar uwa ana ce mata inna, ‘yar uwar uba ana ce mata goggo, ko? To innar mutum kuwa ita ake ce ma khala. Mutum ko haramun ne a wuri khalas, an fahimci abin? Yau, don haka wannan kamar da ya ambata haka ne, ba dama mutum ya wuri matar da take da wannan matsayi, wato sun sha nono ɗaya da mahaifiyarsa. Ba iya magana aure ba, abubuwan duk da aka ce maharamiya ce, to ta zama maharamiya gare ka, ya halatta keɓewa da ita muddin ba zancen sha'awa, har gaitawa, har abinda dai ake ya halatta mutum ya ji, da mun san mu nan a al'adar mu ba kamar al'adar Larabawa bane, ba a gaitawa da iyaye mata, ko abun Larabawa za a ga namiji ya gaisa da mahaifiyarsa hannu da hannu, da ƙannansa da irin lunguma ko hagin din nan, duk wannan suna yi al'adar mu, dama ba mu da ita, ko sai nesa nesa, sai a durƙusa daga nesa a kalli bango. Allah ya kyauta, to Allah ya kyauta. Don haka dai maharramiya ce kamar yadda kowace maharramiya take. Wannan kuma yana cewa assalamu alaikum hafizakallah ya sheikh, su'ali ma haqiqatul ghibati فمن أين يجوز الكلام عن ذكر عيب الإنسان؟ نجم هكا يربوط هذه دلالة نفسية يربوط ينا تنبيعني أكان مي حقيقة ننجيبة كما توت فسكة عيبة متون دي حلتة معنى عمبة متون دون عيبي كوي نجيبة سا توت فسكة دي يزما واتو حلل yana ganin ainihin giba kowa ya sani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata ta'arifin da ba wani wanda zai irinsa, kuma ko in ce baya buƙatar wani bayan sa, zikruka akhaka bima me yakra yawwa, ambatanka ga dan uwanka da abinda zai ki ko yake ki ko baya so, ka ambaci wani abu dangane da shi wanda baya so, shi ake nufi da giba. Kuma a halin bayani da a ce yana nan wani abu ne cin fuska ka faɗi a wani abu, kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi har yanzu a wannan hadisi cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana ga shi wannan wanda aka ambaci aibin nasa, ko da da gaske ne abinda aka faɗa ɗin haka yake? To sai ce ai dama idan haka ɗin yake shi ne aka yi giba, idan kuwa ba haka bane to an yi ƙiran ƙarya. Abinda ake nufi da wato aka ƙirƙiri ƙarya a dangana mutum, tuhuma kamar ƙazafi da makamancin wannan. Don haka dai ka aibata mutum baya nan, kuma ka faɗi abin da ya ji shi ba zai ji daɗi ba, aibata shi a siffar jiki aibata shi a siffar hali a munana magana a kansa duk wanda yana da ciki ambatan wata siffa tasa ko da hakan ne in dogo ne kace kaga wani zalau haka ko kuma dan dukurkushi in gajere ne kaga duk wannan ba zai so ba yawa ko akwai wani abu dai da baya so a kira shi da shi na suna sai ka ambace shi da shi mun san a cikin mutane akwai wanda suna da wani suna da mutane ne suka sa musu ba su suka sa ma kansu ba to nickname ko to wani sai ka samu mutum yana so ni ɗan samari da ɗan gayu-gayu haka dai ana yin irin wannan nickname din to amma fa wani baya san abin da ake kiransa to duk wanda ake kiransa da sunan da baya so ya zama at-tanabuzu bil alqabi wanda nassin alqur'ani Allah ya hana wala tanabuzu bil alqabi bi'sa al-ismu al-fusuqu ba'da al-iman bayan an yi imani to tirda suna na fasikanci aga ga mutum sunan da baya so kuma ba shi da dadi bai halatta ba dan haka da giba kowa sani babban zunubi ne ba karami bane amma zancan halayen da ya halatta a yi giba ina jin duk kun sani malamai sun bayyana suna cewa giba ta kasu kashi uku akwai giba muharrama mutlaqan to ita ce muka yi magana ka aibanta dan uwanka ka ambaci abin da baya so akwai giba kuma wajiba giba wajiba ka taba ji giba wajiba a zo a tambaye ka shaida akan wani dangane da aure ko kasuwanci ko makotaka za a yi yana neman aure a wata unguwa sai aka zo wurinka a matsayinka na makocinsa ko dan unguwarku sai a ce wane mai ka sani a kansa aure za a bashi ko aure yake nema amma ana so a san hakikanin ya yake to duk abin da ka sani game da shi wanda yake da alaka da zaman aure shi za ka faɗa ka faɗi abin da ka sani gaskiya to duk abin da ka faɗa din nan ba giba kai ba an gane eh na san shi hakika makocina ne amma sun rabu da matarsa ta farko a kan kaza yadda na ji ba ni da tabbas ta biyu ma sun rabu a kan kaza mukan ji kukan ɗayar in yana dukanta duka duk abin da ka ji ka sani kuma ana shan wahala a gidan da yunwa yana da ƙauren hannu dukka faɗa duk wannan ba giba kai ba wannan wajibi ne kai wannan hukunci in ba haka ba ba kai adalci ba ga shi wanda zai ba da ƴarsa a kawo wannan gida an fahimci abin to ita ce malamai suka ce mata giba wajibi giba mubaha ta uku ita ce giba da ta halatta to ita ce suka ce ijma'i malamai sun ijma'i akan abubuwa guda shida da ya halatta ba laifi a yi giba a cikinsu ko dangane da su wannan na san duk kun karanta kun sha ji malamai suna ambatawa wani sanani a subul salam ya kawo wasu baitoci ko wasu sun kawo shi yadda yake wasu kuma da wani yana cewa azzammu laysa bi ghibatin fi sittati mutawallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa limujhirin fisqan ko wa limuzhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkiri wannan shine baitin da ya ambata ko baitocin da ya ambata ko yawa azzammu wasu kuma su ce alqadhu alqadhu laysa bi ghibatin fi sittati suka da zargi ba giba bane fi sittatin a abubuwa guda shida mutazallimin da mai wanda aka zalunce shi yaje gun alkali ko yaje gun yan sanda wane da kuka sani dan unguwa kaza kaza da kaza ya zalunce ni mun kaza ya ce kaza kaga bayani to wannan fadar da kai ba giba kai ba wa mu'arrifin da kuma mai bada bayani akan mutum dan a gane shi shine mu'arrifin dan an zo ana tambaya a kan gidan wane sai ce wane wanne kuturun nan kaga shi ba zai ji dadi a faɗi shi kuturu bane ko ba haka bane to amma ko a ce dan gajeren nan ko kuma wanda ake ce masa kaza zai faɗi sunansa da ake ce ma inkiya da kuke cewa ko wanda in ba hakan aka faɗa ba ba za a gane ba to wannan shi ma ya fita daga abin da ake kira jiba shine mu'arrif wa muhadhiri da kuma mai tsoratarwa wanda yake tsoratarwa akan wani mutum da yake aikata abin da ba daidai ba sai ce wane fa ku guje shi ba mutumin kirki bane domin yana kaza yana kaza yana kaza in kaga wani a unguwa ya gawurta wajen yin barna sai kaga wani yana tare da shi sai ka ce kai zo wannan da kake tare da shi ka san shi a'a to kaji 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 a kansa to wannan shine me ake cewa wa muhadhiri tahdhiri akan wani mutum marar kyan hali ko mai bid'a an san shi wani ya zo gari bai san waye shi ba ashe kuma ya abokance shi bai sani sai fito wani faɗan kaza ne dan bid'a ne ka kiyaye shi ka kula yau duk wannan a wannan gefen ba a giba ba ce sannan wali muzhirin fisqan haka nan wanda yake bayyana fasikanci yana shan giya a titi a bayyane kowa ya san shi da neman mata baya koyewa yana dai abubuwan da kowa ya san shi fasikanci ne to wannan shi ma a bayyana wa mutane kar a rudu da shi ko in ya je wani garin da ba a san shi ba ya ba da labari wane fa kaza da kaza mu a garin nan abin da muka san shi shine kaza to shi ma wannan in ka faɗa ba ka yi me ka yi giba ba wali muzhirin fisqan wa mustafti da mai fatawa mutumin da ya je fatawa gun mufti wa malami sai wane ne kaza yi kaza ko kuma wani abu ne aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza mai hukuncinsa in a cikin bayanin ya kawo suna kamar yadda Hind matar Abu Sufyan ta dogon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bashi labarin cewa yana barin su a gida ba isasshen abu kaza da kaza da kaza haka nan lokacin aure da ake nemi shawara Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wani su'uluki ne ko wani ai mun ta wannan hadisi to duk wannan baya cikin giba saboda bayani ne na fatawa yawa wali muzhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkir shine na karshe wa man talaba al-i'ana fi izalati munkir wanda ya nemi a zo a kawo masa agaji a kawo masa taimako wajen gusar da wani munkari ko wani mummunan abu da ake aikatawa kamar dan hizba da makamancin wannan ko a zo a nemi taimakonsa to ga wani fa yi min kaza an samu yarinya an mata fade kaza da kaza wane ne to a faɗa wa ƴan hizba a lokacin da ake wannan duk baya cikin mene ko a zo a taimaka a kawo mana agaji ko a buga waya irin waɗannan baya cikin abin da ake kira giba waɗannan me yasa malami suke wannan bayanin saboda hatsarin da ke cikin giba wani zai ce to kamar an sassauta abin a'a ba sassautawa ba ce waɗannan a rayuwar mutane ba sa rabuwa da su kuma larura ce take sawa a shiga to kuma ita larura ana kaddara ta gwargwadon a matsayinta ne kada ka samu kofar wannan ɗaya daga cikin wannan kofofin guda shida kuma sai ka buɗe ka wuce iyaka wajen yin giba in ka faɗi iya gwargwadon da za a fahimci abin da ake so to kuma sai ka tsaya haka an fahimci abin? Yawwa saboda me hatsarin da ke cikin giba shi yasa waɗannan abubuwan akwai larurar a toge su daga cikin hukuncin giba domin hatsari ne mummuna kuma da azaba babba da mutum zai samu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya bayyana mana sakamakon mai irin wannan Allah ya tsare mu a wannan kenan wa alaikum salam na eh na abin da nake nufi in akwai abin da ya shafi aure in ya taba aure in kuma bai taba aure ba akwai wani hali na zama da kyau a faɗa ko aqida ba ta da kyau a faɗa yawwa abin da yasa na faɗi wancan kar ka bude kofa ne kuma ai tayi mana iya abin da ka sani ne laifi wanda ba daidai bane kuma zai yi tasiri a rayuwar aure to sai a faɗa ka ku magana aqida ai ko ba faɗa ba dole ka faɗa ai ina jin ma farkon abin da za ka faɗa shine wani shi yasa ma ban kawo ma shi ba dan na san kai in an tambaye ka abin da zaka fara faɗa ke yawwa wannan kuma insha Allah ƙara mana imani da tsoron Allah kuma Allah ya kare mana kai amin kai ma Allah kare ka ishe mana tambaya ta ita ce sautari kana magana akan fitintunu da hatsarurrukan dake fuskantar musulmi musamman ta hanyar social media gashi wannan social media din ta zama addicted ga mu samari mana ta lazimci mutane da wahala a bata mana ta sa mutane ba dama dai a rubu da shi ga mu samari da ƴan mata in ji shi malam to ya za a yi mu kukuta daga wannan fitintunu da suke tinkarar musulmi kuma yaya ya kamata mu yi amfani da social media to wannan wata lecture ce amma kawo min ita ce jawabi daga malamai da zan yi kuma ban samu dama ba ita dai wannan don haka ina ga sai wata ran arama sai a yi a kai amma kuma ina jin mun sha maganganu a kan wannan lamari a matsayin dai amsa fatawa ba magana ce ta wani mai hukuncin abu ba ai kowa sani amfani da waɗannan hanyoyi na sadarwa na zamanin yanzu malamai a zamanin yanzu suna kiransu silahun dhu haddai yau makami ne wurin kaifin nasa gefe biyu ne shi ne ma'anar dhu haddai zai amfani ta dama zai amfani ta hagu za a yi alheri za a yi sharri shi ne abin nufi to dukkan abin da yake haka ne to yana bukatar tarshidi a sa mutum a hanya wajen yadda zai amfani da shi kuma na san dai malamai da yawa suna irin wannan bayanai amma a koyaushe dai muna bukatar a ƙara mana bayani dangane da amfani da waɗannan abubuwan da kuke gani su intanet ɗin da me akwai su tun wajen shekara 40 da suka wuce tun asalintis ake harkar intanet amma ba bai fito public sun mutane su ma suna yi ba da a ƙasashe harkar security kawai ake amfani da ita ba sabon invention ba ne kwana-kwanan nan illa dai a cikinsa akwai ci gaba yau da kullum sabon application sabon manhaja iri-iri suna ta fitowa kuma wannan har yanzu ma ana yi kullum wani abu sabo yana fita don haka wajibi mutum ya san abin da yake yi dinnan a social media na farko yana cikin abin da sai an tambaye shi a kai abin da yake rubutawa da abin da yake yadawa da maganganun da yake faɗi da wanda kuma ake turowa yake alge za su yake tura wasu duk sai an tambaye shi a kai ran kiyama kuma duk motsin nasa a ciki fa yana nan ana recording haka duk mutumin da yake gudun a kama shi da wani abun kunya marar kyau to ya nisanci wannan harkar ba nan ne wurin yin abin da yake na rashin kunya ba in mutum zai wani abu rashin kunya ba umarni ake ba shi ba amma da ya hau kan wannan social media ne ya wani abu gara a ce ba a nan yi ba ya je ya yi abinsa a ɓoye a wani wuri da jiki practical ba tare da kowa ya sani ba kuma kada ya gaya kowa amma wannan hanyar to ta tona asiri ce duk abin da ka faɗa ba kaga church ɗin da kuke yi tsakanin za a tashi karfe za a yi kaza karatu yau kaza duk yana nan a rubuce kuma duk abin da ka taɓa turawa wani ko wata ko wani hoto yana nan recorded duk mai son ya dawo da shi ko ma'aikatan tsaro ko wani abu kawai amfani za a yi da lambar ka duk abin da ka faɗa za a gan shi a jiyo sauti duk ya dawo ba MTN ko wani kamfani ko bulo ko duk suna nan a cikin da muryar da hoton duk abin da ka taɓa tura yana nan la'alla an bata maka wannan shine zai saka dan tsorata ka san me za ka rike la'alla ba a damu da kai bane ko matsala ce ba ta biyo kanka ba ko bincike ba a yi a kanka amma duk ran da ya tashi to za a yi kuma za a ga me kake yi an bince wannan idan dan adam a duniya ya iya yin wannan invention kar kuwa dan me za ka yi mamaki ubangiji subhanahu wataala a ce ya tara mu kowa an gaya masa abin da ya yi kowa da video da audio haka duk za ka gani kagirin da a duniya duk an nuna mana wannan abu mai sauki ne ma a shi ai kafin a kirkiro wannan shekarun baya wani in aka ce masa za a yi haka sai ce na kiyamar ma sai ya kokonto ba ana zancen ko wani mafilatin yana zancen tashi ran kiyama ko ya zo wucewa ko da ke mu daina taba kakannin mu Fulani ana cewa wai ran kiyama hisabi daga safa zuwa yamma duk an gama wai duk wannan rudanin da ake wasa cewa ai ko rikicin Kano a hisaci to kaga wannan bai san me ake yi yauwa bai san me ake ba rikicin Kano ake yi ne ba rikicin duniya gaba daya da rikici da ba rikici ba da abinda aka yi a nutse da abinda aka buya da abinda aka yi a bayyane da zancen zuci kama mu da laifinsa ne ba a yi amma duka Allah ya san shi yanzu social media ba su kai inda za su samu zancen zucinka ba ko illa dai akwai wani abu na da masu bincike da suke sawa akan mutum in yi hau kanka za a yi hira da kai ba dama ka faɗi abin da ba haka ba kun taɓa jin sa yana nan su suna da shi in sun kama masu laifi za a ɗora ma kamar hular kwano ya aka yi ran kaza ƙarfe kaza kana ina da kai da waku kai komai sai faɗi komai to dan Allah in dan adam ya iya wannan ya kamata ai ka ji tsoron ubangijinka cewa waɗannan abubuwan cikin sauƙi duk abin da kake za a kama su na ga dai tambayin mu yana nan wata ran insha Allah a yi lattocin a kai amma gaskiya a kiyaye waɗannan abubuwan social media na farko babban hatsarin cin lokaci yanzu za ka ga wani tun da azumin nan ya fito a ya zo bai ɗau ƙur'ani ya yi awa ɗaya bai aje shi ba amma za ka samu ya yi awa uku bai aje wayarsa ba sai an kira sallah ita ma a taho masallacin ana yin haka sai za a tada iqama za a rufe sai a sa aljihu ana sallamewa ba zikiri zai ɗauko ya gani dama chatin suke da wani ko da wance ko a group an ce kaza bari ya bada amsa shikenan ya fita ba zikiri ba komai wannan abubuwan suna da hatsari haka kuma abu na ƙarshe da zan faɗa akan wannan mutunan shekarun mu na baya waɗanda muka rayu kalau ba wannan abu ashe za ka iya rayuwa ba shi in ka ajiye yanzu akwai mutanen da ina san wani wanda yake in ramadan ya shigo gaba ɗaya ya aje waya isa din mai nemansa ya neme shi ta hanyar da ake yi kafin waya yana nan zai same shi kuma ba zai hau wannan social media komai ba zai nemi kowa ba Allah ya kyauta to mu bar wannan shi ma haka wannan da Allah na ɗazu ne shi ma yana cewa ya sheikh kaifa nujaddidu niyyatana fi talabi al-ilmi wal ikhlasi li'annahu balaghani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam balagaka kaifa anta qara'ta hadha hadith min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa wujuha an-nasi ilayhi adkhalahu an-nar yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi duk mutumin da ya nemi ilimi dan ya ja da malamai ko ya musu da jayayya ko a sa shi a sahun malamai shine liyujariya bihi ulama mana ya zama shi ma ana sa shi a sahun malamai dan haka yayi karatun so yake shi ma dai a rika ce masa wane a cikin malamai dan haka ya je karatun ba dan komai ba ko kuma dan ya zo ya rika ja da musu da wawaye dan a ce yayi karatu ko kuma ya janye tunanin mutane su dawo gunsa a ce yana da mabiya yana da magoya baya ya janye mabiya baya magoya baya duk su zama nasa to babu mai yin wannan illa adkhalahu Allahu an-nar sai fa ce Allah ya shigar da shi wuta to shine yace wannan hadisi ya zamu yi mu in muna tuna shi mu kyautata niyyar mu wajen neman ilimi wa kaifa nanji haka yasa nanju zaka sa wa kaifa nanju min hadha alhadith wa la tanju min hadha alhadith wa inma tanju min atharihi min athari ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith ba daga hadithin zaka tsira ba zaka hadisi ai matsira ce insha Allah ma'ana ya zamu tsira daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisi wa kaifa natlubu al-ilma ya zamu nemi ilimi to duk waɗannan lectures ne tambayoyin nasu ya zamu nemi ilimi amma a zancensa na ƙarshe na fahimci shine sababin tambayar sa yace li anna kathiran minan nasi dakhalu fi dhalika alhadith wa lam ya'rifu yace da yawa daga cikin mutane sun shiga wannan hadisin ba tare da sun sani ba ma'ana zancen da hadisin ke magana akai ya shafe su ba sani ba a shiga hadisi sai yace to ga tambayar ayadkhulu fi hadha alhadith aw fi ma ta'allaqu bi hadha alhadith qala bi ilmi boko ma'ana ilimin boko yake so yace in sai yace kuma ilimin zamani al'ulum at-tajribiyya al'ulum ghayri ash-shar'iyya haka ake kiran su to wai niyya din nan da yin ikhlasi a neman ilimi hatta shafi karatun boko gaba ɗaya zancen nasa wannan an gane asalin in ce shari'ar musulunci dangane da abin da shafi ilimi wajibi ne ilimin addini in aka yi itlaqin ilimin addini ake nufi kuma wajibi ne duk mai neman ilimin addini ya ikhlasi a cikinsa ba a neman sa shi dan waɗannan abubuwa tun daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane kada mutum ya nemi ilimin addini dan kawai yana so a ce masa malam dan kawai yana so a ganshi yana ja da wawaye yana musu ya ka da su yayi wane ne ai ya isa ko kuma a ce shi ma yana da magoya baya duk abin da zai iya nuna wani bai iya ba shi ya iya da irin waɗannan duk dai wani datti ne na zuciya da cuta ta zuciya mai wannan to ga sakamakonsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to in yana so ya fita daga wannan wajibi ya zama yayi karatun addini ba tare da wannan manufofi ba yayi karatun addini dan fidda jahilci daga kansa dan taimakon al'umma da ilmantar da su wannan duka ya halatta to amma in abin da ya shafi karatun boko ne kai karatun zama likita karatun zama injiniya karatun zama abubuwan da ya sana'a da yawa komai ga sunan ilmomi da yawa shin ya shiga cikin wannan shi ma sai an yi ikhlasi ina tambaye ku ya shiga yanzu idan mutum ya je ya karatun medicine kawai dan yana so ya zama likita ya ci wata jarabawa dan yana so a ce babu wanda ya kai shi wannan ilimin na injiniya ko na kaza babu wanda ya kai shi mathematics a garinsu ko a ƙasarsu ko dan zai ci wata kyauta ta wani abu aikin sa ya ɓaci dan aka ilimin wannan maganar niyyar baya shiga cikin wannan ilimomi an gane ma'ana idan mutum ya sa niyyar da ba dan Allah ba a ilimin boko to ba shi da zunubi an gane amma kada ya yi niyya ta cutarwa amma dai niyyar ɗaukaka niyyar ya zama babban injiniya niyyar ya zama babban accountant niyyar ya zama kaza da kaza yana da shaidar waye yana da shaidar kaza ya zama professor yayi waye duk wannan bai yi zunubi ba amma daga cikin abin da zai taimaka masa ya rankofo niyyar nan tasa ta zama mai kyau shine yayi karatun asali dan taimakawa addini dan taimakawa al'umma to in yi wannan kamar cin abinci ne asalin sa me mubahi ne in kai niyya mai kyau ta cin abinci cewa bari ka ci dan ka samu karfi kai iyamul layli to ka samu lada a cin abincin nan to shi ma wannan karatun in ka je karatun boko ka je science ka je waye duk abin da ka je in kai da niyyar taimakon al'umma to ihsani kai kuma zaka samu lada haka ashe kenan zamu iya samun lada ta hanyar karatun boko kamar yadda muke yi a hanyar karatun addini amma ji abu kowa ya kyauta da niyyarsa da haka mutum bai yi zunubi ba dan yayi karatun boko kuma ya nemi daukaka a cikin karatun boko amma neman daukaka da karatun addini wanda shi ta'abbudi ne ku gane shi wancan ba ta'abbudi bane dalilin da yasa suka bambanta kenan shi yasa nji muku kamar cin abinci cin abinci ta ibada ce ko ba ibada ba ba ibada ba ce yawwa lamari ne mu ba to haka nan sana'a ha sana'ar ka je ka koyi kafinta ai ba shi da alaka da wata ibada magana ce ta rayuwa kana so ka rayu ka kware ya zama ka je gun kafintin da yafi kowa iyawa dan kai ma kana so ka zama kafintin da yafi kowa iyawa wannan ba za a ce kai rashin ikhlasi don haka ba ka da ladan karatun da kai ba a'a tarku ba ba rikici a wannan abu masu karatun boko su karatun su babu abin da ya abin nan haka ne kowa kai ma da kike karatun addini kana hada wani boko to na addinin ne ba a so ka ci duniya da shi shi so ake ka bar shi a matsayin sa na ibada in amfanin duniya ya biyo bayan sa to ya zama biyo waye ba niyyar a samu akai ba kun fahimci abin yau akwai bambanci kuwa da kai karatun dan ka samu matsayin duniya to Allah madauki gashi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ambata amma in ka kyautata niyyarka to insha Allah ta'ala babu wata matsala Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai kawo maka duniyar a ragma an fiha sai ta zo maka to ina ga sai mu tsaya anan dama na janye lokacin ko to ba laifi insha Allah kamar da na ambata mana iya wannan tambayoyin za mu tsaya akan su abin da ya shafi tafsiri in Allah madauki ya kai mu badi Allah sa muna da rai da lafiya za mu dawo kan yusikumullah wala sai sake rera mana ita muji kuma insha Allah ta'ala sai abin mu fa'idanta daga abin da za mu karanta na tafsirin wannan aya Allah ya amfane mu kai ne zaka jagoranci jawaban ina akwai jawabin kwamitin marayu da sauransu ko bismillah
السلام عليكم ورحمة الله سنانا أول سالي أنيارو مقدشين كوميتين مرايو وانا أكتفى أولا مسلاتي شكرا شدة توتي كيما أفركو كمارا دي قباتا أسوس منبارا ya samar da kudi naira miliyan 1 da 304 amma a bana abin da yake kasancewa cikin wannan asusu shine miliyan 2,530 an tattara wannan kudi ta hanyoyi kamar haka da farko gudunmawa daga gwamnatin tarayya wato ta hannun hukumar hana fasakori ta kasa wato custom wanda an samar da taimako ta hanyar kayan abinci da gwamnatin ta umarci su wannan wato hukuma su rarrabawa marayu ko gidajen marayu da kuma wato irin IDP council na wajen yan gudun hijira to a cikin wannan shirin wannan committee ya sami shinkafa buhu 80 wanda aka yi mata kima ko wanne buhu a naira 115 jimila naira miliyan 1,200 an samu man girki jarka 18 wadda ita ma an mata kimar kuɗi naira 12,000 ko wacce ɗaya wanda ya kama naira 216 sannan akwai sukari buhu 5 shi ma an masa kima naira 12,000 jimila an samar shi wannan bangare na sukari na naira 60 kenan sannan akwai dila ta gwanjo da aka bawa wannan committee wadda guda dila ce guda 5 amma ita ba a yi mata kima ba sakamakon akwai kwamitin kasuwanci da za a miƙa musu wannan kaya su ci gaba da harkokin kasuwanci da su ba raba su za a yi ba akwai kuma taliya wadda ita ma katan 10 aka bayar to amma daga cikinta akwai wata bangare na wannan taliya ya lalace don haka an bar ta ga kwamiti na lafiya wanda suke dan gudanar da ayyukan yau da gobe a gidaje sukan zuwa su samu marar lafiya kuma su bada abinci kuma su bada magani sannan akwai maganin sauro shi ma katan 4 sakamakon wani bangare na su ya dan faffashe amma shi ma an bar wannan committee na wato kasuwanci jimilar ababen da aka yi amfani da su kuma aka yi musu kima su ne suka kama kudin su naira miliyan 1 da 476 wannan shine bangare na farko da ya samar da wancan kudi bangare na biyu shine gudunmawa daga kwamitin noma da kasuwanci na shi wannan kwamitin marayu wanda suka samar da taimakon naira 231,900 da kuma gudunmawar al'umma ɗaiɗaiku ta kudi inda suka samar da naira 765,100 da gudunmawar kayayyakin abinci da tufafi wanda aka yi musu kima naira 57,000 shi ma wannan bangare ya samar da jimilar kuɗi naira miliyan 1,500,400 wanda in ka hada wannan bangare na shi kwamati na yau da gobe da kuma wancan bangare na gudunmawar gwamnatin tarayya shi zai baka wancan kuɗi da aka ambata na sama an sarrafa wannan kuɗaɗe da aka samu ta hanyoyi kamar haka an samar da ƙarin kayan abinci da za a hada da wancan da aka samu daga hukumar custom wanda aka sai shinkafa buhu wato 12.5 akan kuɗi naira 167 akwai gero buhu 11 akan kuɗi naira 121 akwai masara buhu 10 akan kuɗi naira 110 akwai man girki jarka 7 da aka ƙara samarwa kenan akan kuɗi naira 98 an yi ɗawainiya wato ta dako da kuma buhunguna na zuba kayayyakin da robobi wanda suka ci kuɗi naira 50,000 a wannan bangare na abinci an kashe jimlar kuɗi naira 546 sai bangare na biyu da aka sarrafa wancan kuɗaɗe an samar da ƙarin tsari na kayan sallah wato ɗinkin sallah ga yara ƙanana akan kimanin kuɗi naira 150 akwai shirin samar da wato abinci a ranar sallah wanda za a yi idan an sako daga idi da su yaran an tsara shi akan kuɗi naira 128 wanda akan sayi saniya ne a yanka a hada da abinci a dafa musu sannan akwai tallafawa ƙananan kwamatoci namu na cikin shiyatin din wanda a baya ba a cire musu a irin wannan kaso din amma bana sakamakon bunƙasar abin an cire abin da suke gudanar da ayyukansu na yau da gobe wanda suke tsawon shekara guda da shi to akwai kwamatocin kamar haka da aka ba wa kuɗaɗe jimlar abin da aka ba su an ba su 230,000 kenan wanda aka ba wa kwamitin kula da kiwon lafiya naira 30,000 kwamitin kula da harkokin ilimi naira 50,000 kwamitin harkokin noma da kasuwanci an ba su 150,000 sakamakon gona da suka jingina wanda za su gaba da noma a wannan bangare ma an ka duba zai haɗa maka da cewa an kashe jimlar kuɗi naira miliyan 1 kenan da naira 54,000 can da aka samu a nan cikin gida wato an rarraba wannan kayayyaki da aka samu daga hukumar custom da kuma wanda aka samu ta wannan kuɗaɗe namu da muka ƙari a kansu shine a inda aka samar da na farko dai yawan gidajen da muke da su a rijistar mu ta yatin su ne wato gidaje guda 204 amma an iya tallafawa kawai guda 172 ne a inda aka ba su kayan abinci kamar haka gidaje 134 sun samu rabin buhun shinkafa da kuma gero kwano 4 da kuma masara kwano 4 da kuma mai rabin gala wato gidaje 24 kuma sai aka samar musu shinkafar rabin buhu da gero kwano 4 banda masara amma kuma da mai rabin gala sannan gidaje 14 kuma suka samu shinkafar rabin buhu wato irkan nace buhu ina nufin irin na wato shinkafa yar gwamnati wato shi kuma banda gero sai suka samu da masara kwano 4 da mai rabin gala sannan akwai takwarorin mu kwamitin marayu na masaya wanda an ba su taimakon buhu 2 na shinkafar da jarkar mai 1 da kuma kwamitin marayu na sindimina an ba su taimakon buhu 2 na shinkafar da mai wato jarka 1 sai kayan sallah da aka samar wa yara a gaba ɗayan yaran da muke da su a yawan gidajen can guda 204 to sun kai guda 600 domin an yi dan updating an rarrage wa'ansu wanda suka wuce shekarun don haka an tallabawa amma guda 124 daga cikin su wa'ansu 600 a inda aka samu da kaya na maza wato guda 50 kaya na mata guda 60 kaya na yara ƙanana wato jarirai ko dai a ce ƙasa da shekaru kamar 3 wanda yake na maza da na matan wanda su kuma guda 14 to yana daga cikin nasarori da wannan kwamiti ya samu a wannan shekara shine gudunmawar gida ginanne mai ɗakuna 4 daga wata baiwar Allah wanda a yanzu akwai mutum gidaje ɗakuna 3 daga ciki akwai mutane akwai kuma guda 1 da babu mutum a ciki ana jiran mai haya ya zo ya karba wanda a yanzu har an sami kimanin naira 37,000 daga wannan hayar yana cikin waccan lissafi da kwamitin kasuwanci ya baya sannan akwai tallafi daga gwamnatin tarayya ta hannun hukumar custom wannan ma nasara ce ga wannan kwamiti sannan kuma akwai fadada ayyukan kwamitoci wato na yau da kullum kamar yanda aka ambata a baya kamar su kwamitin noma da kasuwanci wato kwamitin kula da kiwon lafiya da kuma kwamitin harkokin ilimi da kwamitin kula da harkokin wato gine-gine wanda a cikin damunar da ta wuce an samu zubar gine-gine cikin gidajen marayu wanda ya je kamar gidaje biyar ya yi musu gyare-gyare wasu ma ɗakin aka sake gaba ɗaya ta hanyar tallatawa wasu bayin Allah su ba da abin da za a je a yi wannan aikin din. Sannan akwai kwamiti na jin kai wanda yakan dan fita daga shirin marayun ya shiga dukkan wanda ya buƙaci a taimaka masa amma da sharadai. Sannan akwai kwamitin wayar da kan al'umma wannan duk suna daga cikin wanda aka faɗaɗa ayyukan wannan kwamiti. Sannan akwai wato samar da ingantattun bayanai akan marayu na birnin Kudu. Lalle muna ƙara godiya da wannan ɓangare muna jin cewa dukkan abin da ya shafi marayu insha Allah ne na bayani ne muna da shi idan mutum yana bukata yakan iya zuwa ya ansa ya je ga waɗanda zai iya taimakawa. Sannan akwai karɓuwar shirin da kuma wato haɗin kan al'umma da suke bamu mutane sun karɓi shirin kuma suna bada haɗin kai sosai. Sannan akwai sanya farin ciki da miƙa saƙon da'awa a cikin zukatan al'umma wato wannan dai yana daga cikin nasarori da aka ambata a wannan rahoto. Sannan abu na ƙarshe yan matsalolin da ba a rasa ba ba sa wuce yanda ake samun hanyar kai da ake bi wajen tantance masu karɓar taimakon wannan wani lokacin yana zuwa da matsaloli. Sannan idan an duba shi ma kansa saƙon da ake kaiwa ga hannun waɗanda aka tantance ɗin wani lokacin yakan karo da ƴan matsaloli. Wannan dai su ne a taƙaice. Allah ya saka da alkhairi mun gode. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
Ina ga zan kai zan je kai tsaye wurin malam Dr. Abu Yahya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu wa istana bi sunnatihi ila yawmiddin thumma ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haqiqa ba dan malam ya tsananta sai na ce wani abu ba, babu wani abin da a wannan majalisi zan iya cewa, duk wani abin da ake zato zan iya cewa malam ya faɗa ya kwalkwale shi. Ba abin da zamu iya cewa tunda ya nema a ce sai dai mu yi godiya ta musamman ga shi malam da ya haƙuri yake bada wannan gudunmawa a irin wannan yanayi a irin kuma wannan waje. Na sani cewa juriyarsa ta da jajircewa da kuma mai tambayan nan da ya da larabci. Allahu alam abinda nake gani a zahiri da abin duniyar ake da ba a sa tafsirin ya zo ya sa tafsiri ya yi a nan garin ba. Na tabbatar da ya tafi wani gun ƙarshenta ma da tafsirin irin na wannan azumin ba a nan ƙasar zai yi ba. Tamun ya haƙura ya komo mahaifarsa yake ba da gudunmawa kuma mafi yawan karatunsa a nan mahaifar ne. An saurare shi ba a saurare shi ba shi dai yana bayarwa. To ba abin da za mu ce da shi sai dai mu ce Allah ya ƙara masa haƙuri da juriya a kan abin. Allah kuma ya ƙara masa fuskantar Allah da yin abin da yake nufi. Jajircewa da bincike a kan mas'aloli malam wanda yake ɗalibin ilimi da malamai da suke bibiyar karatunsa sun sani. Wannan ba ɓangare ne da wanda yake cewa yake zaune a wannan majalisin zai iya kawo yi bayani ba. Waɗanda suke sauraronsa akwai waɗanda suke ce da shi cikin malamai karatunka ka yi shi, mu malamai mu ne muke ƙaruwa. Mu kuma in mun je sai mu san yadda za mu fesarwa ga magari. Akwai ɗaya daga cikin malaman Najeriya da ke wannan magana. Na shakka ba abin da za mu ce masa sai Allah ya saka masa da alkhairi musamman janibin da ya rike ƙaƙan da zafi da hantara da komai ya ki saki janibin aƙida wanda duk abin da ake fama da shi na hauƙini da hauma-hauma da hargowa abin da ya shafi aƙida ne. Ina roƙon Allah subhanahu wataala yi masa sakamako da abin da yake biyo bayansa na gari na ƙwarai. Ina komo wannan majalisi ne albarka a gurguje. Abin da zan ce ga wanda Allah ya nufa yake saurara yake zuwa wannan majalisin ya ƙara haƙuri ko da za ka zo ba ka fahimta kamar yadda ya kamata yi haƙuri kai dai daure ka tankwara zuciyarka ka zo domin Allah. kace niyyar karatun kake daga ƙarshe kana zuwa yanda ya sa gaba na san shi akan jajircewa in ya sa abu sai dai abin da yake ba muka wa ya zama dole na larura zai bari zai ta tafiya yau dai ina kitu da shekara ta 9 kenan na fara wannan tafsirin kuma aka gama a yau a wannan bana aka gama da surata Ali Imran ma'ana surori uku aka shiga kuma sura ta 4 yusikumullahu yayin da akwai waɗanda a azumi daya suke fara daga bakara suke zuwa nasi wasu kuma suke rabawa kaga kenan akwai bayani in ba zaka kosa da bayanin ba kai hakuri ko baka ganewa zuwa gaba hankali zaka fahimta to yana bukata ayi hakuri da zuwa majalisin kuma alhamdulillah sai kasance sakon yana isa lungu da sako ko ina sai Allah ya kawo wasu zaratan matasa na farko a cikin wannan gari namu na biyu kuma a cikin wannan jaha tamu na uku kuma a wasu yankuna a cikin Najeriya dauko Kano dauko Bauchi dauko Abuja da sauran gurare waɗanda suke yaɗa wannan abun a duniya hakika shi malam bai san wasu ba waɗanda suke yaɗa karatunsa bai san su ba ni na tabbatar amma niyyar da Allah ya sa ake fuskantar mutane da karatun sai Allah ya kawo albarka ta wajen me tambaya da yake maganar cewa ya za su yi da abubuwan da ya shafi social media kamar amsar shine cewa ku matasa da Allah ya kawo muku irin wannan yanayin na zamani na digital to wancan din suna tusowa surkullan su to sai a fuskance su da irin wannan kuma alhamdulillah zaratan suna yi a kafofin sada zumunci na zamani da kuma gidajen radio ina ji akalla ina sani a cewa a gidajen radio Kano akwai guraren da suke sa shi da dama ba magana nan jigawa da wasu gurare ba magana kuma television wanda al'umma ce ta duniya take sauraro akwai mutumin da yake mun bayani yake cewa bawan Allah nan yana son sa amma in ya hadu da shi baya gane shi yake ba wani abu haka yake ka san me harkar karantarwa da yawa yake ba wani karatun da za a yi sai face yana sauraron sa Allah sauki dazun na yake mun bayani mahaifiyarsa Allah mata rasuwa Allah ya yafe mata babban ya rike wannan rijistara na ne ko na Najeriya gabaki daya haka ya ce abin karatun yana ratsa shi yana burge shi to irin wannan suna nan ta albarkar abin da ya shafi kafofin sada zumunci na zamani da gidajen radio da gidajen television da aka dauka ake yadawa ashe wanda zai zo da barnarsa ya amfani da kafofin sada zumunci na zamani to sai a fuskance shi da irin wannan karatuka na iyaye na malamai wanda za a rusa tunanin mai tunani fitaccen tunani wanda ake so a bata kwakwale na matasan mu musamman waɗanda suke nema sun kawo abin da ya shafi ilhadi da sauran abubuwa lalatattu to wanda suke zuwa wannan majalisi sune na farko wanda za su jinjina musu za a jinjina musu domin da zai kasance ya zo ya sa karatun ba samu wanda zai saurara ba sai dai hakuri ko kuma yayi kaman to wani malami da ake bani labari a ɗaya daga cikin yankin Birnin Kudu zai zo ya sa karatun babu wanda zai sauraron sa makota ba sa ji sai ya bude na speaker sai shi kadai ya tai in ya gama kuma ya tashi ya tafi to alhamdulillah sai gashi Allah subhanahu wataala ya sa albarka a ciki ya maimaita mana lokacin ya sa muna da nisan kwana Allah ya kawo mana a lokacin da zai kasance mu ga muna da rai yanda za a kai wannan tafsiri Allah ya sa yadda ake nade shi a cikin audio da video Allah ya sa muna da zakwakuran matasan da suka fara tunanin cewa su saukar da shi cewa takarda da biro Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya sa albarka a ciki wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum
ai da zaman kuma ai an gama ba an gama jan bakin ai
to doctor Allah ya saka da alheri Allah kara haskaka mana wannan gari da wannan kasa da ayyukan da doctor yake aikatawa musamman ya zo ya faɗi wasu abubuwa na maganganu da shi dai ya san su amma ya fi ni duk abin da yake faɗa dangane da ni ni na san shi Allah maɗauki ya ƙara masa albarka ya ƙara masa kuma haske da fahimta yadda ake amfana asalin dama maƙasudin ilmantarwa ita ce me a tarbiyyantar da na baya a samu wasu kuma da nan gaba za su zo su kamar da kullum muke faɗa in mun zauna fatan mu a ce wata rana a cikin ku nan wani ne akan wannan kujera kuma shine babban abin da ina sa ran kuma insha Allah za a samu kuma da muna sa ran su zo su fiye da abin da muke son Allah ya bada karfin gwiwa Allah kuma ya ji kan manya da suka gabata saboda kurewar lokaci babu wani abu da za a faɗa illa kalmomin da aka saba nan godiya kamar da aka saba godiya ga manyan wannan ƙasa tamu daga shugaban ƙasa da gwamnan jihar Jigawa da mai martaba sarkin dutse a irin yadda damuwar da suke da harkar addini Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da sauran ma dukkan shugabanni na da da na yanzu da duk wanda ke taimakon addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara saka musu da alheri sha'awar su ga addini ta taimaka sosai wajen gudanuwar wasu abubuwan da kuma hasken da ake samu da cigaban da ake samu wani abun ba za ka fahimci an samu cigaban ba sai ka ga sakamakonsa to kuma galibi sakamako sai daga baya ake ganin sa amma alhamdulillah Allah ya saka musu da alheri daga cikin kuma wanda suka damu da yada wannan tafsiri ko karatu wanda ni a gani na bai kai yadda sai an yi ta waɗannan abubuwan ba amma dai wasu suna ta kokari kamar da doctor yake faɗi kyakkyawan zatonsu ne ba saboda karatun ya fi na kowa ba ne akwai malamai sosai suna nan suna ta yaɗa karatu kuma alhamdulillah ana fa'idanta da ilimi a zaƙulo nan kowa mu ne musu addu'a Allah mu ke sa musu albarka Allah kuma ya amfani al'umma da abin da suka ambata akwai gidajen rediyo da wanda suka ɗauki nauyi na gudanar da ko sanya wannan karatu irin kawai kwamitin sautul haqqi a Kano da hawariyun kuma Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya wanda ta hanyar su waɗannan hawariyun da sautul haqq su suke ɗaukar nauyin sa wannan karatu a gidan rediyon Rahama a Kano banda rediyon Rahama kuma akwai FM Dala haka za ka ji suna ta waya sun ce sun je a wuri kaza ni ban san ma wa ya ɗauki nauyin ba akwai bawan Allah da ya ɗauki nauyin dish ba iya Ramadan ba gaba ɗaya shekara daga karfe 7 na dare zuwa 8 na dare a FM na Dala a Kano cikin Kano wannan duk cikin shekara kowane karatu kuma har yau ba a gaya mun waye shi ba su dai suna abunsu akwai rediyon nagarta a Kaduna muna addu'a ga waɗanda suka kafa wannan gidan rediyo su ma Allah maɗauki ya saka musu da alheri Allah ya sa musu albarka wanda ya mallaki wannan gidan Allah maɗauki ya ƙara musu albarka ya tsare shi da kuma dukkan ma'aikatan da suke gudanarwa su ma suna sa wannan karatu a yanzu duk da muna nesa da Kaduna ba ji muke ba na faɗi da LFM ko akwai kuma wani bawan Allah da ya mun waya daga Agadez a Niger shi ma ya ce sun shigar a wani FM ko FM ne na Agadez na tuna ma ya mun wata tambaya ce da Allah yana so ya ji amsar ta a cikin amsa tambayoyi kullun sai mun tuni sai mun manta tambayar ina jin akan abin da ya shafi wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa yana azumi da mantuwa hadisi ya tabbata cewa Allah ne ya ci da shi ya sha da shi yace to su a can suna amfani da wannan hadisin wai ana ce musu masu gaba da fiqhu wai mutum yana amfani da fiqhu ai ba haka zai ce ba zai aje hadisi sai amfani da fiqhu to yana so ai magana akan wannan kuma dai magana ce mai muhimmanci amma saboda ta WhatsApp ya turo kuma sai na manta amma hakika maganar manzon Allah sun ai tace karshen fiqhu yawa kuma gaskiya kuna lura a cikin jawabai na saudewa ina fadi ba daidai bane dalibin ilimi ya tashi karatu ya rena fiqhu ni ban yadda da wannan tafiyar ba yau a doko ana cewa fiqhu ba shi da fa'ida ko littafin fiqhu shirme duk wanda kaje yana fadin wannan dama bai san ma ilimin ba yau littafin fiqhu suna rereye maka abin da ke cikin hadisan ne amma hadisan da kuma nususun alqur'ani da masu ne asalin addini amma kuma su wannan suna rage maka hanya su takaita maka nan da nan kai saukin fahimta to amma zancen da ake da ma shine in aka samu sabani tsakanin hadisan nan ko nasoshin alqur'ani suka sabawa ko kuma su wannan maganganu na malaman fiqh aka samu ijtihadin nan na malaman fiqh ya saba ma nasin qur'ani ko hadisi to anan ne ake zancen cewa to sai a dauki maganar hadisi a nemi gafara ga wanda suka yi magana a harkar fiqh nan ijtihadi suka yi Allah saka musu da alheri ba cin mutunci ba zagi haka duk wanda zaka je na girmama hadisai kuma sannan yana sukan fiqh to bai san abu ai da fuqaha'u da muhaddisun raba tsakanin su ma wani aiki ne mai wahala fuqaha'un sune muhaddisun muhaddisun sune fuqaha Allah madauke kara mana ilimi da ku kuma ɗan committee nan da kullun kuke ta dawainiyar tara wannan karatu sashi da YouTube ne da audio ta hanyar WhatsApp da sauransu ku ne madin masu wannan aikin dan bai koyi wannan aikin ba da zamu zo mu taru a masallacin nan mu yi karatun mu tashi a ce iya lasifikan nan aka ji to gaba ɗaya duniyar ma da yanzu bata san duk abin da muke ba ko ba haka ba don haka manyan masu aikin nan su ne waɗannan bayan Allah da kullum sun hana kansu bacci aljihunsu motsi da sukuni kullum saboda su ga ayyukan nan sun tafi muna addu'a Allah maɗauki ya sa musu albarka Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa su ma su ga alheri a rayuwarsu fiye da yadda suke tsammaninsa da kuma dukan ƴan uwa da kuka zo kuka taru kuke sauraro ba don komai ba sai don ku ƙaru da wani abu da zamu amfana tare da shi baki da kuma a je a yi aiki da shi to Allah maɗauki duk ya karɓi ayyukan da muka yi ya biya kowa da sakayya mai kyau Allah kuma ya sa wannan fuskokin da muke gani muka zauna kwana 26 muna kallon juna Allah ya sa haka zamu ga junanmu a aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala amma a ƙarshe ina addu'a ta musamman kamar yadda muka saba da masu wannan gida da suka kuma gida wannan masallaci da manyansu da suka gabata mune musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu waɗanda suka riga mu waɗanda kuma suke da rai Allah ya ƙara musu haɗin kai da zama lafiya da junansu da kuma ƙarin albarka a gidansu da kuma dukan gidajenmu da danginmu ƴan uwanmu iyayenmu da suka gabata duk Allah ya gafarta musu wassalamu alaikum warahmatullahi